Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16:25 da kuma 31. Masu aro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farkin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 17 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Gwamnatin Faransa ta ce shugaban kasar Emmanuel Macron ya kamu da cutar coronavirus. Mahukunta a lardin gundun da ke kudancin China sun tuhumi masu zanga-zangar Hong Kong 12 da ake tsare da su yayin da suka tsere zuwa Taiwan kan tuhume-tuhumen da suka shafi zarginsu da tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba. A yau Alhamis shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya yi watsi da binciken wata kafar yada labarai wacce ta ce ta gano waɗanda suke da hannu a saka guba ga shugaban 'yan adawa Alexei Navalny.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga jihar Zamfara cewa 'yan bindiga sun kwashe daren jiya suna kai hare-hare akan wasu ƙauyukan da ke yankin ƙaramar hukumar Bungudu inda suka kashe mutum ɗaya tare da yin ƙone-ƙone.
To bayan sun gama nan sun ka zo nan arewa gari nan garin gada. Nan ma sun ka zo suna ta halbe-halbe sun kwashe shanu kan da awoden. Bayan sun kare nan wajen sun kai arewa sun ka ta sama daba ta daban Maradon.
A jamhuriyar Nijar ko yayin da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ke ƙara karatowa. Masu bukata ta musamman sun gudanar da taron addu'o'i don ganin an gudanar da waɗannan zaɓuka cikin kwanciyar hankali.
Allah ga mu nan za mu shiga zaɓe. Allah kai ne ka sani. Duk wanda yana da niyya ya ji tausayi talakawa a samu arziki. Allah ka zaɓa muna.
To muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji nan gaba kaɗan. Baya ga haka za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tisle za ta gabatar mana. Sannan muna tafa da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Faransa ta ce shugaban kasar Emmanuel Macron ya kamu da cutar coronavirus. Wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta ce shugaban kasar ya kamu da COVID-19 yau Alhamis bayan da aka yi mai gwajin cutar a lokacin da ya fara nuna alamunta. Gwamnatin ta ce Macron zai killace kansa har na tsawon kwanaki 7 kamar yadda dokokin kasar suka tanada kuma zai ci gaba da gudanar da ayyukansa daga gida. Shugaban na Faransa ya shiga jerin sunayen shugabannin kasashe da gwamnatoci a duniya waɗanda suka kamu da COVID-19 cikinsu har da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da kuma shugaban Amurka Donald Trump. Mahukunta a lardin gundun da ke kudancin China sun tuhumi masu zanga-zangar Hong Kong 12 da ake tsare da su yayin da suka tsere zuwa Taiwan kan tuhume-tuhumen da suka shafi zarginsu da tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba kamar yadda ofishin mai gabatar da kara na jihar ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. A cikin wani sako da aka wallafa a shafinta na kafar sada zumunta ta WeChat mai gabatar da kara na gundun mai yankin da ke garin gundun Shenzhen ya sanar da tuhumar Kim Moon da Tang Kenyun saboda shirya tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba wanda ke dauke da hukunci na zaman gidan yari na tsawon shekara 7. Sauran waɗanda ake zargin su 8 sun haɗa da Li Tishying, Andy Li, Wang Wenying da kuma Tish Lun. Su ma an tuhume su saboda tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba. A yau Alhamis shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya yi watsi da binciken wata kafar yada labarai wacce ta ce ta gano waɗanda suke da hannu a saka guba ga shugaban 'yan adawa Alexei Navalny. Binciken da ya nuna cewa jami'an gwamnatin kasar ne da ake haya don yin kisan gilla a lokacin da yake jawabi a taron manema labarai da yake yi duk shekara. Putin ya kira rahoton yaudara kuma ya ce Navalny ba shi da muhimmancin da ya kai a kai masa irin wannan harin. Putin ya kara da zargin cewa Navalny ya samu taimako daga jami'an leken asiri na Amurka. Navalny ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi a Rasha a watan Agusta kuma daga bisani aka dauke shi zuwa kasar Jamus domin duba shi. Dakunan gwaje-gwaje a Jamus, Faransa da kuma Sweden sun ce an saka masa guban Novichok ne irin wacce aka yi amfani da ita kan tsohon jami'in leken asirin tarayyar Soviet da Burtaniya ta ce irinta aka yi amfani da ita kan tsohon jami'in leken asirin Rasha Sergei Sakharov da 'yarsa a garin Salisbury na Burtaniya a 2018.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda zai sake dawowa nan gaba kadan domin kawo mana karshen labaran duniyar. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, rotani daga jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya na cewa wasu ƴan bindiga sun kwashe daren jiya Laraba suna kai harahari a wasu ƙauyukan karamar hukumar Bungudu, inda suka kashe mutum ɗaya tare da kore shanu da dama da kuma ƙone gidajen ƙauyukan. Wakilin Musa Nishi Aibu malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani.
Tun wajen misalin ƙarfe 11 ne labari ya suke nuna cewa waɗannan mutane mahara sun bayyana wajen ƙauyen Gada da kuma Karakai cikin yankin ƙaramar hukumar mulki ta Bungudu a jihar Zamfara. Kuma an ci gaba da jin ɗuriya na harbe-harbe na waɗannan mahara da suka yi na razanin jama'a da kuma yadda suka fara kore dabbobin mutanen da suka riga suka sace masu, kamar yadda wannan malami da na suturta sunansa Tabili da Dalile na tsaro zai mana bayani.
Jiya da dare shirin ɗaya saura gidanmu na daji an kafa gwamnati cewa ga barayi nan sun shiga sun kwashe duk shan nakin da abana gidanmu duk yankunan gaba ɗaya suna halbe-halbe kusan a ce mutane kowa ran an kowa tsere. To bayan sun gama nan sun ka zo nan arewa ga gari nan garin Gada nan ma sun ka zo suna ta halbe-halbe suna kwashe shanu suna kwashe nakin da a wurin. Bayan sun kare nan wajen sun kai arewa sun ka ta sama daba ta daban Maradun wadda ake ce madaban na tsira su barayin sunan daban na tsira duk barayin da aka yi can shi ya tsira. Sai mutanen can kan haya sun ga labari sai sun ka tara domin su cece su kawo doki. To ashe su masu shanun da kokora daban sun yi gaba, akwai masu babura da na kasa da na abin nan su kuma da mayagun bindigogi suna da shanun bayan sun kore shanun gaba. Sai sun kai cibi da su waɗannan mutanen na garin Karakai. Nan dai an kai ta ɗauke ba daɗi tun da daren na har wajen ƙare takwas kai har maganin da kan yi maka nan akwai su ana hangen su kan bayan tsauni. Kuma tun da wannan lokacin gaskiya shi kwamishinan tsaro mai magana da shi da dare na buga mu cewa wajen ɗaya saura mamanin kuma mun tabbata za a kai sojoji.
To yanzu an samu ɓullar sojojin ko?
Zuwa ƙare 8-9 sojojin sun isa.
Da safiyan ne kenan.
Na safiyan nan ne kuma su mutanen gari sun ba da kokari sun ɗauki sojojin kan ma suna sun kai su can tana wani tsauni inda su barayin sun kai tunga. Bayan su barayin kuma sun kewa wani ƙauye nan na ƙauyukan na kusan Karakai sun ƙona gidajen mutane. Bayan su suna halin mutane an ma kashe wani mutum nan cikin Karakai an ma wasu raunuka kuma an ƙona wasu gidaje gefen Karakai. Abubuwan da ke faruwa kenan kuma wannan abu yana faruwa ɗaya bayan ɗaya da waye sake wannan abun bai faru ba. Yanzu haka ba kwana biyar ba nan cikin ƙasar da daɗin nan tsakanin kanin kakawa Maruka akwai wani inda ake gurza duci na ana ce abin nan na yaro da Najeriyan kwari ana ce mace baya uku nan wajen ma sun ɗauke mutum biyar can Borzo sun dawo nan da dai kan kwana wani gida na nan sun ɗauke mutum biyar har yanzu ba a magana da aka yi maka suna magana a ba su miliyan 60 kullum kusan a ce da waye kwana biyu wannan yankin wannan abu bai faruwa. Kuma gaskiya su shugaban kansu dan shi uban ƙasa ya san da sarkin Hillani Ihemia. Yana shi ma ya buga ya kabbakin kokarin shi. To mu kuma ranmu ko ba buga mai da mu zamu kokari mu san da shi kwamishinan tsaro dan muna abin nan nashi muna da wayoyin shi. To gaskiya shi ya iya kabbakin kokarin shi kan harkar. Don da yanzu haka ma tura sojoji jirage guda biyu ga sojoji na can kasa sun abin nan sun ta san mawurin.
Sarsha malumfashi murya Amurka daga Zamfara a Najeriya. Yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
A kullayar jeje na kan sabon tallafin kuɗi na annoba ya sa hada-hadar kasuwannin Asiya yau Alhamis sun bunƙasa. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta rufe inda ta yi sama da 1.1%. S&P ASX ta Sydney ta yi sama da kashi 1.1%. Hang Seng ta Hong Kong ta yi sama da 0.8%. Tare da Shanghai Composite ta rufe da ta yi sama da kashi 1.1%. A hada-hadar da aka yi ƙarshen yini, Sensex ta Mumbai ta yi sama da 0.5%. Kospi ta Seoul ta rasa sama da maki ɗaya, amma kuma bata canja ba dangane da kashi wato ƙasa da 0.5%, yayin da TSEC ta Taiwan ta yi ƙasa da 0.3%. A hada-hadar kayayyaki kuwa, an sai da zinare kan dala 1,884.30 a kowane ounce. Ɗanyen man Amurka ya yi sama da kashi 1.3%. Da aka sai da shi dala 48.40 kowace ganga, shi ma ɗanyen man Brent an sai da shi kan dala 51.60 kowace ganga ya yi sama da kashi 1.1%. Kotun da ke yanke hukunci kan harkokin wasanni za ta yanke wani hukunci a yau Alhamis kan ko a ƙara jaddada haramcin da aka saka wa 'yan wasan tsalle-tsalle da guje-gujen Rasha na shiga wasannin ƙasa da ƙasa dangane da zarginsa da yin amfani da miyagun kwayoyi masu ƙara kuzari da hukumomin ƙasar suke marawa baya. Umar yaki da shan kwayoyi masu ƙara kuzari ta duniya ta fitar da haramcin na shekara huɗu a bara, inda ta hana 'yan Rashan shiga wasannin da za a yi masu zuwa na guje-guje da tsalle-tsalle a Tokyo. Wasannin Olympic na shekarar 2022 da za a yi a China, da gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ta 2020 da kuma sauran wasanni. Rasha ta yi watsi da haramcin, tana mai kiran matakin a matsayin bita da kullun siyasa. Ita dai kotun da ke yanke hukuncin kan harkokin wasanni ita ce mafi girma a fagen wasanni, kuma ta faɗa ranar Laraba cewa masu sasanta rikicin sun haɗu da ɓangarorin biyu na tsawon kwanaki huɗu a watan da ya gabata.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya. To, a jamhuriyar Nigeria, inda zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ke ƙara ƙaratowa, masu bukata ta musamman sun gudanar da taron addu'o'i don ganin an gudanar da waɗannan zaɓuka cikin kwanciyar hankali. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barma, ya yi kuma da ƙarin bayani.
Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min.
Babban masallacin Juma'a na birnin Yamai kenan a ɗazu da hantsi, inda ɗaruruwan mutane masu naƙasa suka hallara domin gudanar da addu'o'in zaman lafiya, a yayin da ake ci gaba da jiran sakamakon zaben ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba, wanda ke daidai da lokacin da ya rage kwanaki 10 a gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa. Shugaban ƙungiyar addinin Islam ta yi yan Sheikh Jibril Sumaila Karanta shi ne jagoranci waɗannan addu'o'i.
Allah kai ne kacce duk wanda ka amsa mashi idanu ya yi hankuri kana jin kunya ya roke ka kar ka ba shi abin da ya roke, kana jin kunya ran kiyama ka tambaye shi wani abu kayin ka sa shi aljanna. To Allah ga sunan sun zo don su roke ka, kai ne mai yi, kai ne mai kowa, mai komi, ka diba mu da idon rahama, ka ba mu kwanciyar hankali. Allah ga mu nan za mu shiga zabe, Allah kai ne ka sani, duk wanda yana da niyya ya ji tausayi talakawa a samu arziki, Allah ka zaba muna irin wannan ya zama muna shugaban ƙasa. Allah duk wanda yana da nuhi cutan ƙasa ko wani mugun nuhi, Allah ka raba mu da shi.
Shugabannin ƙungiyoyin ƙasassu sun yi amfani da wannan dama domin jan hankulan 'yan siyasa. Malam Habibu Abdullahi shi ne jagoran haɗakar na ƙasassun yankin Yamai.
Ya hankali na muka yi mu shugabanni ne da za su zakuwa da wanda ata yi, ba wai a gane saru ba ko a ce a'a ai yaki da bara aya kwasa bayan Allah ya zo alike ba, a'a ai a zahiri a san cewa waɗannan bayan Allah suwa da bukatoci, suwa da tallafi, a ba a ƙara mu tallafinsu, kuma aiki da mutane na hannu babu aikin da ya kai ga namu, kenan dole a kula da mu, dole a sa tallafi mai tsoka.
Alƙalaman ƙiddigar al'ummar Nijar na shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan mutane masu bukata ta musamman a kasar ya haura 700,000, saboda haka jama'ar na ƙasassu ke da muhimmanci a zaɓe. Bayanai na nunin a zaben na wannan karan yawan 'yan takara masu na ƙasa ya zarce waɗanda aka saba gani a zaɓuɓɓukan da suka gabata, galibin su masu neman kujerar wakilci a majalisun ƙananan hukumomi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya samun mu a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga Aisha ta sala da shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aisha Tsile zan gabatar muku da wannan shirin.
Sarkin baiwa. ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki
a cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta ɗaya daga cikin hanyoyin dakile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta wato ya jaddada daukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce yafi magani ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirinmu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar saboda haka a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsafta Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo
to na farko dai sauro shike haddasa ciwo na wannan da takunci da sauro da cutar malaria da sauran cututtuka da yawa idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje wannan yanzu bukin ne temporary ne idan za mu je mu ce za mu sa rigar sauro ko gidan sauro shi ma wannan temporary ne saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin Najeriya ba su jira a waje ya da cewar ba su ga cikin net ba saboda haka ainihin inda sauron ke hayayyafa shi ne wurin ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani ya ruwa kwanta inda kuma ke tarin shara sauro wadaka a wajen wuri kuma mai duhu sauro na son wannan guri saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi wato maganin abin shi ne a gyara muhalli duk inda ruwa ya kwanciya a sallame shi irin kafkuna da ruwa ke kwanciya irin mai karanta irin kamar a cikin birnin Kano muna da gurare gasu nan a kewayen inda ake badala-badala kuma kai ana kiran kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka fi gaba to idan muna da wani al'adar hayyan da ana tana haka to ba za mu ci gaba mu yaki sauran nan ba duk wani abin da ake zama na bayyana a baya wani jirgin magani wani shiga sauro dukkan su wannan kamfanin da inda take
sai ka ga sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida shikenan sai ya saki kariyar kofar gidansa kawai to wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka
duk inda aka ce awon igiya ya san kari ne da ake wa tsafta kamar tsaye wannan babu shi domin awon igiya awo ne wanda yake ci da ka kai yana haddasa abubuwa da yawa gaske na rashin tsafta da kuma rashin lafiya ga cinkoso ga ciwon sankarau da abubuwa ga sanan babu gurin zuba shara babu duk a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa marasa ciwon da suke lafiya illa sun kuma hukumar birane da suke kara gari kada ta yi wannan sa ido akan hana awon igiyar nan wannan ya saba dokar tsafta ta kakaf tashi na bakwai da dokar tsaftar Najeriya
ba akwai wani hukunci da ake dauka wanda ya karya wannan doka
dama sashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya duk wanda ya karya wannan doka ana kai shi kotu ko an bai da dabe da yi ba ko ya fara a saka shi da tsaya ba to za a kai shi kotu yanda mu a Kano muna da kotuna guda 16 na titi da gidanka na yankunci nan take kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar Kano an ba da umarni ga majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta an saka doka da tsafta ya miƙa shi gurin wannan kotu
to na tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanan ruwansu wanda ke baiwa sauro mafaka Kabiru Ya'u dan Batta mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano Najeriya
na'am gaskiya haka kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa da ya wuce dai da rashin kwashe kwata kuma da taruwar bola haka
a unguwar nan
tara da ake tarawa akan hanya
to a matsayin ku na mazauna irin wa'annan unguwannin wani kokari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara muhallin ku kun tsaftace magudanar ruwa?
Yawwa, muna kokarin hada kan mazauna unguwar da a yanzu ba, mukan hada tarika haka na kwamiti na unguwa a yi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan. Muna yin daidai gwargwadonmu.
Ata mu dai yanzu a kan magudanar ruwa yanda muke musu drainage muke yi sosai, muna zuba kankara a kasan kwatar. To ko yaro ka turo da manjagara daga gida kace da ka kai yashi kwatan nan in ya zo zai yashi ta, amma abinda ake samun tangarda a kai bayan an yashi din sai yaron su ke kwashewa. To wannan abin da yake damun mu ita kwata da an gwaye da ya kamata a daidai ta daga gurin
haka,
amma mutum ba a daidai ba to za ta koma kuma sai ta cutar da mu. To saboda haka shine ni na jikewar yanzu ban san da nake duk wanda ya gida sosai yayi wannan ɗanin din ya sa kankara a ƙasa, kuma mu yanzu unguwarmu mun hana a sokawai a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa. Saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damunmu, amma muna kawo ƙarshen wannan abun tunda yanzu an haɗa kai a unguwa ba dama ta yi wannan abun a gaban gidansa.
A tattaunawa da muka yi da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da sokawai ba, an san da wannan doka kuwa?
Mu kam wannan doka ba mu ji ta ba har zuwa yanzu da muke yi magana, amma mun haɗa kanmu a ƴan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da muke da shi ba, shi yasa muna da ƙarancin sauro a unguwarmu.
Masha Allah.
Da wasu unguwanni.
Ba ku ba zazzabin cizon sauro kenan?
To sai dai abin da ba za a rasa ba.
Ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro, kana da labarin haka?
Tabbas ina da masaniya.
To wani kokari kuke yi?
Duka da ake yi dangane da lafiya da da aka bi ina jin irin shawarwari da irin wannan abubuwan da muka ma'aikatan lafiya da tsafta suke babba da irin wannan shawarwari.
To wace gudunmawa kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da kuma muhalli, kula da muhalli?
Yawwa, gudunmawa da muke bayarwa dama shawarwari. Dan misali mutanen da suke yin shara daga cikin gidajensu ko kuma daga shagunansu na kasuwanci zai su tara ta a kan hanya. Dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu. Za ka ga mutum ya yi shara daga cikin gidansa ya zo ya taro ta ya kawo ta wajen ƙofar gida ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa, wanda shi ne yake ba mu irin matsaloli. Misali da damuna hanyar ruwa za su toshe, wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu ya zamana babu wata hanya ma mai daɗin bi, saboda duk tsari da an toshe din magudanar ruwa.
To akwai
muna kokari na fita wajen faɗakar da mutane da ba su shawarwari akan yanda za su, da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace a kwamitance. Na'am, ina da labarin wannan bai ba. Gaskiya a lokacin akwai wani makwabcina da bai yi drainage ba, saboda haka duk wani ruwa da ake amfani da shi na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu duk yana zuwa ya kwanta a kan layi. To tabbas na zama shaida yanda wannan hukumar take da hukunci akan masu irin wa'annan ɗabi'un.
To jama'a, mu kyautata muhallinmu domin daƙile cututtuka da ke iya yaɗuwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli, domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki. A nan muka kawo ƙarshen shirin, muna fata an amfana. A tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan harkar lafiya. Insha Allahu ƙwararrun likitoci za su amsa muku. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa, musamman ma Julie Leathers Gresham, ni ce Aishatu Sule. Allah ya ƙare mu da lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Madalla a gaida Aishatu Sule. Yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga gurin Zainab Ibrahim Musa Wada tare da Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada Barkilladi a jihar Plateau Najeriya. Sai Isyaku mai shago a Yalwa suka ce salam VOA Hausa da fatar kun tashi lafiya. Tabbas ba shakka buɗe boda da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi wallahi abin takeici ne kawai gaskiya. Ganin yadda ƴan kungiyar Boko Haram da ƴan bindiga suke samun damar shigowa da makamai iri-iri daga ƙasashen waje, wannan shine babban abin damuwa. Allah dai ya kawo muna ƙarshen wannan, amin. Shi kuwa Comrade Abubakar Arikime Pataskum cewa yayi salam VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ya kamata ta tashi daga dogon baccin da take yi akan matsalar tsaro. Allah ka mana karshen wannan matsalar da zaman lafiya, amin. Mai wasika ta gaba kuwa cewa yayi ina ƙara addu'a da roƙon Allah ya sa a samu damar ceto ƴaƴanmu ƴan makarantar kankara da aka sace, kuma Allah ya kawo muna ƙarshen waɗannan masifu a Najeriya. Sako daga Garba na Hali Kamba a jihar Kebbi Najeriya. Mai sako na gaba kuwa Mahmud Salihu ƙauren Namoda a jihar Kebbi cewa muna fatan buɗe wasu bodojin ƙasa da gwamnatin tarayya ta bayar da umarni a yi ya zamo sanadiyar samun sassaucin rayuwa ga al'umman Najeriya baki ɗaya a wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada musamman ga talakawa da masu ƙaramin ƙarfi. Da fatar gwamnatin za ta buɗe sauran iyakokin baki ɗaya. Ita kuwa mai wasika ta ƙarshe cewa ta yi Allah ya kawo mana nasara wajen ceto ƴaƴanmu da aka sace a ƙaramar hukumar kankara ta jihar Katsina. Sako daga Hajiya Binta Women Leader Doguwa.
Yanzu kuma ga labarai a takaici.
Gwamnatin Faransa ta ce shugaban kasar Emmanuel Macron ya kamu da cutar coronavirus. Wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta ce shugaban kasar ya kamu da COVID-19 yau Alhamis bayan da aka yi mai gwajin cutar a lokacin da ya fara nuna alamunta. Gwamnatin ta ce Macron zai killace kansa har na tsawon kwanaki 7 kamar yadda dokokin kasar suka tanada, kuma zai ci gaba da gudanar da ayyukansa daga gida. Mahukunta a lardin gundun da ke kudancin China sun tuhumi masu zanga-zangar Hong Kong 12 da ake tsare da su yayin da suka tsere zuwa Taiwan kan tuhume-tuhumen da suka shafi zarginsu da tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba, kamar yadda ofishin mai gabatar da kara na jihar ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. A yau Alhamis, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da binciken wata kafar yaɗa labarai wacce ta ce ta gano waɗanda suke da hannu a saka guba ga shugaban 'yan adawa Alexei Navalny. Binciken da ya nuna cewa jami'an gwamnatin ƙasar ne da ake haya don yin kisan gilla a lokacin da yake jawabi a taron manema labarai da yake yi duk shekara. Putin ya kira rahoton yaudara, kuma ya ce Navalny ba shi da muhimmancin da ya kai a kai masa irin wannan harin. Putin ya ƙara da zargin cewa Navalny ya samu taimako daga jami'an leƙen asiri na Amurka. Kullayar jejeniya kan sabon tallafin kuɗi na annoba ya sa hada-hadar kasuwannin Asiya yau Alhamis sun bunƙasa. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta rufe inda ta yi sama da 0.1%. S&P ASX ta Sydney ta yi sama da kashi 1.1%. Hang Seng ta Hong Kong ta yi sama da 0.8%. Tare da Shanghai Composite ta rufe da ta yi sama da kashi 1.1%.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar da kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tani gabatarwa, sai kuma Julie Latest Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirin namu da ra'ayi idan Allah ya kai mu, sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.